Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Laraba 31 ga watan Mayu shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 49 da kuma 60 a jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a Sarauniya Nomad da Lol da Niya a yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanin labarai.
To baba hukumar lafiya ta duniya ta gargadin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci taba sigari. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkabo makamai masu linzami na farko da ta taba yi. A jiya talata ne wata kotun soja a Sudan ta kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da na fyaɗe.
To ko bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar shugaban Ghana Nana Akufo Addo ya kai ziyara a ƙasar Niger a jiya talata.
Mu'amala tsakanin al'ummomin Ghana da ƙasar Niger wani abu ne da shugaba Nana Akufo Addo ya yaba da ita wanda a cewarsa wani abu ne da ya samo asali daga kyakkyawar hulɗar da shugabannin farkon waɗannan ƙasashe suka kulla da junansu akan yarda da amana.
To bayan haka kuma za ku ji sharhin Imradu Abubakar game da wannan ziyaran. Muna da kuma rahoto akan kokawa da musulmin Najeriya suka yi akan tsadar kudin jirgi zuwa kasa mai tsarki. Akwai kuma karatun Alkur'ani mai girma, sannan kuma akwai shirin demokradiya amma duk sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin kasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka kebe domin yaki da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira ga gwamnatoci da su dauki kwakwaran matakan shawo kan matsalar shan taba sigari domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin kasashen. Hukumar WHO wadda ta bayyana taba sigari a matsayin barazana ga ci gaba baya ga kashe sama da mutane miliyan 7 a duk shekara, wani kiyasi da aka yi ya nuna cewa kowace shekara taba tana cin kuɗi dala trillion 1.4. Duk da matakan shawo kan matsalar taba sigari, rahoton da hukumar lafiya ta duniya ta fitar na yawan mutanen da suke mutuwa daga cututtukan da suka shafi tabar sigari, yawancin mutanen da suka dade ne suna shan tabar kuma zai dauki lokaci kafin matakan su fara aiki.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jama'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙarin zafafa bincike kan zargin katsalandar da Moscow ta yi a zaben Amurka wadda akai a bara, wanda ya ce ‘yan hamayyar jam’iyyar Democrat ne suke fakewa da hakan domin su bayyana faduwarsu a zaben shugaban ƙasar Amurka da aka yi. A furucinsa jiya talata kan kafar Twitter, Trump ya ce bayanai kan binciken dangantakan tsakanin kwamitin kamfen ɗinsa da jami'an Rasha da zummar taimaka masa ya ci zaɓe yanzu ya babaye kafofin yaɗa labaran ƙarya. Kalaman da yake amfani da su kenan wajen kiran kafofin yaɗa labaran Amurka. Tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton, wacce Trump ya kada a zaben, ta ɗaura laifi akan na faduwarta akan katsalanda da Rasha ta yi a zaben. Ma'aikatar shari'ar gwamnatin Trump ce ta nada mai bincike na musamman wanda zai binciki ko akwai alaka tsakanin kwamitin zaben Trump din da kasar Rasha. Yawancin kwamitocin da ke binciken akan wannan batu suna ci gaba da aikin su domin zakulo gaskiya.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkabo makamai masu linzami na farko da ta taba yi. A gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu. Na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin Pacific. Na biyun kuma an harba shi ne daga sansanin mayakan sama na Bandberg da ke jihar California. An samu nasarar daƙile makaman da aka harba biyu. shi kuma na biyu shi kuma na farkon an kakkabo shi ne a sararin samaniya ta saman teku jami'an Pentagon su kwatanta gwajin da cewa tamkar harsashi ne aka harba ya harbo wani harsashin an dai kirkiro wannan fasaha ne domin ta kare kasar Amurka daga barazanar Koriya ta Arewa na kaiwa Amurkan hari da makamai masu linzami tun farko a jiya talata ne Koriya ta Arewa ta ayyana samun nasarar gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan
A jiya talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'ar wasu mutane 20 wanda aka zarga da laifin kisa da fyaɗe da wani harin da aka kai akan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekara da ta gabata. An gurfanar da sojoji 13 daga cikin waɗanda ake zargin a gaban kotun. Baki ɗayansu dai suna sanye da kayan soji domin su saurari laifukan da ake tuhumarsu da su. Wanda suka haɗa da kisan kai da fyaɗe da gallazawa da kuma satar kayayyaki lokacin da aka kai hari a watan Yuli da ya gabata kan wani otal a babban birnin Sudan ta Kudu babban sojan lauyan gwamnati sojan wato babban lauyan sojojin mai gabatar da ƙara ya ce duk wanda aka samu da laifi zai iya fuskantar hukuncin kisa an dai fara shari'an ne a sansanin soja na Giyada dake a birnin Juba Hudu daga cikin waɗanda aka zarga suna sanye da kayan sojojin da ke wato gadin shugaban ƙasa ne. Mai gabatar da ƙara Kanal Abubakar Ramdan ya nemi manajan otal ɗin da aka kai harin ya bayyana abin da ya faru a ranar 11 ga watan Yulin. Michael Woodward ya ce sojoji 50 zuwa 100 ne cikin motoci irin na yaƙi suka karya kofar otal ɗin kuma suka shiga bayan da suka fi ƙarfe masu tsaro otal ɗin.
Daga ƙarshe babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya buƙaci gwamnatin Donald Trump da kada ta fice daga yarjejeniyar sauyin yanayin da aka cimma ta Paris. Yana mai cewa yarjejeniyar na da muhimmanci ga tattalin arzikin Amurka da tsaranta. Da yake magana gaban wasu ɗaliban jami'ar New York. Guterres ya nemi wannan bukata ne ga gwamnatin Amurka wanda ya ce nan gaba za a san shawarar da Amurka za ta yanke ko ta fice ko kuma ta ci gaba da kasancewa cikin yarjejeniyar da aka kulla tun a shekara ta 2015. Guterres kwararren dan siyasa kuma ma'aikacin diplomasiya ya ce yana magana da gwamnatin Amurka da 'yan majalisu domin shawo kansu wajen nuna musu wannan abu ne mai muhimmanci ga Amurka idan ta kasance cikin yarjejeniyar. Wanda ake ganin za ta rage dumamar yanayi zuwa yadda ya kamata ta kasance. A lokacin da Guterres ke jawabin, ya ce shaidar da zan bayar a yau ita ce matuƙar muhimmancinta ne ya sa ƙasashen duniya suka samar da yarjejeniyar sauyin yanayin ta Paris, kuma muna ƙoƙarin ganin ta samu nasara. Ya ce babu juyayi kan ilimin kimiyya, yanzu haka ana ganin illar dumamar yanayi a duk faɗin duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Ghana Nana Akufo-Addo ya kaiwa takwarorsa na Jamhuriyar Nijar isu mamman ziyarar aiki a jiya talata inda shugabannin biyu suka tattauna akan batutuwa da dama har da batun tsaro. Ga su ne Mumuni Barma daga birnin Yamai.
Ghana da Jamhuriyar Nijar dukkan su na da arzikin karkashin kasa waɗanda a can baya suke dogaro a kansa domin samar wa kansu kuɗaɗen shiga sai dai aka waye gari darajar ma'adanai ta yi mummunar faduwa a kasuwannin duniya sabilin haka tawagogin kasashen biyu a yayin ziyarar ta Nana Akufo-Addo suka jajantawa juna akan wannan matsala kafin su kai ga tunanin hanyoyin da za su bullowa wannan lamari da yake amsa tambayar 'yan jarida game da rashin ganin sojojin Ghana cikin rundunonin kasashen yankin Sahel masu yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci Nana Akufo-Addo ya bayyana cewa
No specific demands have been made on Ghanaian troops to be part of the contingent.
Ba wanda ya taba tuntubar mu da irin wannan bukata. Ba mu cikin yankin Sahel. Amma kuma dukkan abin da ya shafi kasashen yankin ya shafi ne. Sojojin Ghana sun taka rawar gani a Cote d'Ivoire, Sierra Leone, Liberia, yau kuma muna cikin rundunar mu kuma a ƙasar Mali. Harkar nan yau ga ɗan uwanka ne gobe gare ka. Kamar yadda ake cewa ne, idan gemun ɗan uwanka kama da wuta shafa wa nato ruwa saboda haka shi ne muke kama a mutu ke ta'addanci kun bai kai gare mu ba
today is here tomorrow is somewhere else we all know that
Isu Muhammadu na Niger da Nana Akufo-Addo na Ghana na daga cikin shugabannin da takwarorin su na ECOWAS suka dora wa nauyin tafiyar da harkokin bullo da kudaden bai daya. Saboda haka, babban kasar Niger yace tafiya ta yi nisa wajen tabbatuwar wannan kuma kai tsaye kasashen yankin za su jingine kudaden su domin koma hada-hada da kudaden na ECO kamar yadda aka kuduta a shekarar 2019. Amma ba fashi saboda haka nan ba da jimawa ba a sashen ECOWAS za su gudanar da taro a Ghana domin yin bitar nazarin kwamitin
On doit aller vers la monnaie unique d'ici 2020.
Mu'amala tsakanin al'ummomin Ghana da kasar Niger wani abu ne da shugaba Nana Akufo-Addo ya yaba da ita, wanda a cewar sa wani abu ne da ya samo asali daga kyakkyawar hulɗar da shugabannin farkon waɗannan kasashe suka kulla da junan su akan yarda da amana.
Before we became independent nations, we had strong relations between our two peoples. In Ghana, everybody from Niger is known as the Zamrama person.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma. To ko shin akwai wani bambanci a wannan ziyara da shugaban Ghana kai a kasar Niger da sauran irin ziyara da yake yi zuwa kasashen yammacin Afirka? Tambaya kenan da nayi wa Imran Abubakar mai inkiya Malam Bawa kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum.
To bari mu faɗa maka gaskiya, wato idan ka kalli al'ummar Niger mazauna nan Ghana, wani sai cin gaba ɗaya ma Niger, gaba ɗaya Niger ta tattaro kawai ta komo Ghana. To saboda haka ai kaga idan yaje aka ƙarfafa danko na abin nan cinikayya da zumunci da matakan tsaro da shauransu, duka ƙasashen nan biyu za su amfana. Domin akwai ƴan Niger mazauna Ghana malam bila adadin ka sunan dai.
To bari mu duba maganar da aka tuntube shi shugaban kasar Ghana, shine sojojin hadaka na yammacin Afirka da suka je suka taimaka ma yankunan Sahel suka yaki ƴan ta'adda, Ghana bata shiga ciki ba. To kana ganin za a iya cewa Ghana ta nade kafafunta ko ta nade hannunta ta zauna ne ta zuba ma ƴan uwanta ido
ko da faru? A ko kadan kaga wannan al'amari da yake ya shafi magana ce tsakanin kasa da kasa. Wannan Sahel akwai wanda yake ƴan tawaye a cikin ƙasa ne suke wannan tawaye. To kaga ai mutumin ba sai kai taka tsantsan, kuma kada ka manta shi wannan sabon shugaban ƙasa bai daidai da hawa kare da mulki ba. Ya kamata ya karbi shawarwari masu amfani kwarai da gaske. Bai kamata kai tsaye kawai ya kutsa kai don kuɗin mulki ba. So ina ganin matakan da ya ɗauka, kaga sannu a hankali, ina fahimtar komai sannu a hankali. Wannan shine abin da ke dacewa.
To sai dai an dora musu nauyin kokarin hanyoyi da za a bullo a fara aiwatar da shirin cin kuɗi na bai ɗaya a yammacin Afirka. Ya kaga wannan abin da aka daɗe shekara da shekaru ba a yi ba, kana ganin su waɗannan shugabannin guda biyu za su iya yin wani abu?
Dama ai wannan abin akwai buƙatar a samu gugaggu ƙwararru wanda suka san sha'anin kuɗi, wanda suka sun daɗe suna mu'amala suna ta'ammali da kuɗi. Ina jin in an yi haka abu ne mai wuya, to amma kuma idan an sa ƙaimi za a samu nasara yadda ake so.
To a gaida Malam Bawa. A ƙasar Najeriya kuma musulmin ƙasar ne ke ci gaba da kokawa akan tsadar kuɗin jirgi zuwa Hajji na wannan shekara, biyo bayan wata sanarwar naira miliyan 1,500 da kuɗin jirgi da hukumar aikin hajjin ta yi. Ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto akan haka.
A wannan karon dai babu zancen biyan babbar kujera ko kuma ƙarama, gaba ɗaya lamarin guda ne. Shugaban kamfanin Shukura Bread a jihar Niger Alhaji Lawali Muhammad Shukura ga abin da yake cewa.
Gaskiya tsakani da Allah ra'ayin mu wannan farashi yayi yawa, kuma ya kamata a tausaya. A dibi wannan aiki ne na addini, yana daga cikin shikashikan musulunci da Allah ya jauta mu al'ummar musulmi. Don haka wannan kuɗi miliyan 1,500 da wasu ɗan ɗaruruwa a sama yayi yawa, ya kamata gwamnatin tarayya ta tausaya ita hukumar alhazai kuma ta dubi halin da ƙasar take ciki da halin da jama'a suke ciki.
A yanzu dai hukumar jin daɗin alhazan ta bayar da wa'adin nan da mako ɗaya mai zuwa da kowane maniyaci da ya fara ba da kuɗin ajiya da ya cika sauran ko kuma ya ji asalansa Na yi kokarin jin ta bakin jami'an hukumar Alhazan Najeriya da ke Abuja, amma lamarin ya faskara. To sai dai ga abin da shugaban hukumar Alhazan Jihar Niger, Alhaji Idris Adamu ke cewa,
in ka duba wasu wurare da yawa kamar alal misali a Bara, gwamnatin tarayya sun ba da alhazai, kowane alhaji ya samu saukin dala, an ba su akan naira 199, amma bana gwamnati ta daga hannunta. Ta ce daga 365 ta iya kokari za ta ba da shi akan 305, kaga an samu wajen kusan ƙarin 100 da wani abu a nan ma kawai.
Ko baya ga ƙarin kuɗin kujerar dai, a yanzu kuɗin guziri ya koma dala Amurka 800 a maimakon dala 1,000 ko kuma dala 1,500 a baya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ke dan da minti 16 na dare a nan Washington. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau.
Cikin shirin, me yasa Donald Trump ya kasa hana bincike kan zargin hada baki da Rasha a zaben Amurka da ya gabata? Amma Najeriya sa baki zai dakatar da bincike kamar yadda aka gani a Kano? Masu assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kusan ana kallon shugaban Amurka a zaman wadda ke mulkin duniya, saboda ƙarfin ƙasar da kurjininta da ƙimata a idon duniya. Amma duk da wannan ƙarfin, shugabanta Donald Trump ya kasa dakatar da bincike da hukumomin ƙasar suke gudanarwa dangane da zargin da ake yi wa kwamitin yaƙin neman zaɓensa cewa ya haɗa baki da ƙasar Rasha wajen yin katsalandan a zaɓen na Amurka. Duk da cewa Mr. Trump ya kori daraktan hukumar FBI James Comey, maimakon binciken ya lafa, yanzu ne ma binciken ya ƙara ƙarfi. Saɓani abin da yake faruwa a ƙasashe kamar Najeriya. Wannan shiri ba batun ko mai martaba sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya yi laifi ko bai yi laifi ba ne, a'a, amma me yasa sa baki yasa aka dakatar da binciken maimakon a bi tsari da ƙa'ida? Abinda kuma na tambayi mai fashin baki Shehu Yusuf Kura kenan.
Ita Amurka ƙasa ce da aka shimfiɗa ta ake tafiyar da ita akan ƙa'idoji da dokoki. A nan ƙasar babu mutumin da ya fi doka. Ta ga duka mai na ka faɗa, duniya ba mai iko da tasiri da kwarjinin shugaban Amurka. Kuma ga abin da ya yi da niyyar ya dakushe wannan bincike da aka fara masa ko kuma aka daɗe ana yi masa. Amma tunda yake ƙa'ida ta ba da dama da FBI ta yi wannan bincike, kuma dole ne FBI ta kammala wannan bincike, dole ne sai an yi wannan bincike, ko Donald Trump yana so ko Donald Trump baya so, dole ne a yi. Kuma wannan abin haka ƙasarsu ta taso lokacin da Richard Nixon shi ma ya so ya dakushe wani bincike irin wannan da ake yi masa. Ai kaga shi ma ya kori mai binciken, ya kori Attorney General din ma, ya kori Solicitor General din ma, amma duk a banza. Sai da aka yi wannan bincike kuma shi ne ma ya haddasa barinsa mulki. To amma a Najeriya sahabu, ai kai ka sani, su 'yan Najeriya sun sani, ba ƙasa ce da muke bin ƙa'ida da doka ba. Yau wani zai iya tashi ya yi wa gwamna Ganduje magana ya ce ka daina binciken nan, dole ya daina. Wani zai iya tashi da sunan sarkin Kano ya yi wa gwamna magana a daina abin nan, dole a daina. Saboda ba a kan ƙa'ida dama aka saka abin ba. Dokar da ta ce a yi binciken, idan da za a bi ta a yi binciken, kuma inda akwai dalilin yin binciken, da inda an yi binciken da shi kansa sarkin an fito an ba da sanarwa cewa a binciken nan da aka yi ba a samu sarki da laifi ba, don haka sarki ya ci gaba da jin sarautarsa da kwarjininsa da kimarsa da komai. Amma yanzu waɗannan abubuwan da aka yi, ai kaga yanzu ko da a nan Robert Mueller idan ya samu Donald Trump da laifi ko campaign ɗinsa da laifi, Amurka sun san ƙa'ida aka bi, gaskiya aka bi. Amma a Najeriya babu wata bincike da za a yi wanda za a ce an yi ta akan gaskiya, domin wani yana iya sa baki a hana, ko kuma wani yana iya sa baki a yi, ko kuma wani yana iya sa baki a bari, domin ba ƙa'ida ce, ba ƙasa ce da take bin dokoki ba. Wannan ita ce magana ta gaskiya a sahabu.
To me haka ke nufi idan ƙasa ba mai bin dokoki ba ce?
to shine ake ta samun ai matsala yanzu in ka dauka dukkanin kasashe masu tasowa irin namu na Afirka da na kasashen Larabawa da na kasashen Urba wato Latin America din nan ai kaga shugabannin su ake girmamawa kawai ba hukumomin su ba dan haka Saddam Hussein yi mugun karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantar sa dan haka Gaddafi yi karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantar sa dan haka Mubarak yi karfin da duk kasar ba mai iya kalubalantar sa domin hukumomi a kasar wato institutions a kasar ba su da karfi mutum ne yake da karfi
to alamar cewa kasar addahat akwai wannan tafarki na bin doka da mutunta tsari ina aka saki hanya
sojoji kaga ai Audu ba kwasoje ne amma a lokacin nan permanent secretaries da sauran ma'aikatan gwamnati da suke aiki gadan su suka yi daga turawa da yan siyasa irin su Sardauna abun nan da Audu Bakwa ya yi wa kukunsa abubuwan da Sardauna ya ringa yi kenan Allah ya ji kan da soki yana gaya mun baki da baki yace idan Sardauna baya so yayi abu amma ka'ida ta sa shi dole yayi kuma ya san ka'idan nan da ya daice a cikin file din da zai minutin sai ya ce reluctantly approved wato nayi yadda amma ba da san raina ba domin ya san wannan abun zai wa jam'iyyar sa illa amma duk da zai wa jam'iyyar sa illa ba zai ki amincewa gwamnati ta yi ba domin shine ka'ida amma a yau a nan kasar ko kuma a Najeriya babu gwamnan da zai ga wani abu zai cutar da jam'iyyar sa amma ya san alheri ne ga kasar da jihar kuma yadda ayi wannan abu
ana iya kallon abin da ya faru a majalisar dattijai a zaman irin cewa karfa ake yi ba tsarin doka da oda ake yi ba bisani batun dakatar da Ali Indume wannan ya kama da irin waɗannan abubuwa da muke magana
ai shine nake ga maka cewa ita hukumar yanzu misali in ka dauki shi Indume ai magana ita gaskiya magana ce wanda yace na ga kaza a jarida kuma anan kasar kamar yadda nake ga maka Washington Post koyo ta buga sabon labari game da surukin Donald Trump amma babu wanda yace dan me wani dan siyasa zai yi amfani da abin da jaridar Washington Post ta buga domin ya yi magana a zauren majalisa wanda a ka'idar doka duk abin da ka faɗa a zauren majalisa ba mai ikon hukunta ka domin wannan an baka kariya ta musamman amma tun da yake abun ba san ba dan Allah ake ba dan san al'ummar kasa ake ba dan kaida ake bi ba ai kaga an yi masa hukuncin da wasu suna ganin ma ya wuce makadi ya wuce hankali ma'ana dai ita ce har yanzu majalisun mu na tarayya da na wakilai da na dattijai ba su kafu akan ginshikin tafiyar da majalisa kamar yadda ya kamata ba dan haka ne babu wanda ya isa yi wani abu a majalisa ba tare da abin da shugaban majalisa yake so ba yau idan saraki ya yarda da abin da yayi ba wannan zai dakatar da shi amma in bai yarda da abin da yayi ba za a dakatar da shi
Shehu Dazu ka taɓa maganar cewa akwai hukumomi sabanin Najeriya da Amurka akwai hukumomi da suke aiki Najeriya ko babu amma akwai waɗanda sai gaya maka cewa al'adu sun bambanta wannan sa baki da ake al'adar mu ce ana iya sa baki
a al'ada akwai ta idan misali a kana'a irin ta Hausa ai Sardauna babban mutum ne amma permanent secretary din su zai gaya masa yace a ranka dade kaza ba daidai bane ai wannan ba rashin girmamawa bane
okay.
babu wanda babu mutumin da yafi kowa a duniya tunda Allah ya halicci duniya har karshen ta kamar manzo amma manzo ma ina shawara da sahabbansa domin me domin ai shawara wani abu ce kuma idan babu ka'ida da shawara babu yadda za a yi shugaba ya san wane ne mutumin kirki a cikin mutanen da yake aiki da su
to amma abin nufi da na tambayka batun al'ada ita ce cewa ai al'adunmu sun yarda da sulhu da sauransu wataƙila sa baki da manya suka yi gwamna aka dakatar da bincike da ake kan sarki ai wannan al'adar mu ce saboda ka turawa al'adarsu daban mu kuma baƙaƙin fata al'adunmu daban
to zan baka labari a lokacin mulkin turawa din da ake cewa turawa al'adarmu daban ko kuma sardauna bai kafa kwamiti a binciki sarkin Kano Sunusi ba aka samu sarkin Kano Muhammadu Sunusi khalifa da laifi kuma aka cire shi a lokacin nan ba wanda ya isa iro tsawa Sunusi alfarma ne sardauna ya kyale shi ba a nadawa sarkin Zanzau Aminu kwamiti ba ya bincike shi aka bincike shi a lokacin nan yana iyan Zanzau aka ga bai laifi ba kuma aka kyale shi kuma darajarsa ta karu har izo yi sarkin Zanzau daga baya mai isa a lokacin Adamu Alero aka kafa kwamiti ya binciki sarkin Gwandu Mustapha Haruna Jakolo aka same shi da laifi kuma aka cire shi daga sarauta sahabu siyasa ce in ana so a yi zance na gaskiya kowa ya san abin da ya kamata a yi abubuwan nan ana yin su a baya amma a ce wai al'ada ce za ta sa ka ga rashin ka'ida kuma ka kauda kai kamar inda na ga maka me Isa Buhari bai magana ba me Isa Buhari bai ce kada ayi binciken ba me Isa Buhari ya ja bakin sa yayi shuru ai saboda yana so ne a tabbatar da gaskiya da riƙon amana kuma ya tabbata abin da yake faɗa wa mutane lokacin da yakin neman zabe shi yake yi a cikin gwamnatin sa amma idan zai ce saboda sunu Islami da sunu dan APC ne saboda haka a gama a daina bincike kada a tozarta shi ko kada to bai taimake shi ba bai taimaki masarautar Kano ba bai taimaki kuma gwamna Ganduje ba domin kamar yadda na ga maka yanzu ko ka mutu ka farko akwai waɗanda za su yarda cewa an yi wannan almubazzaranci tunda ai ita gwamnatin ce tace an yi ita ce ta bude bakin ta tace ga abin da sarkin Kano yayi kuma dan haka take bincike akan sa to yanzu bincike ta yi ta gano bai yi ba ta ki fada ko ku bincike ta yi ta gano yayi kuma ta danne har yanzu wannan abin yana nan a wuyan Ganduje in ba fitowa yi yace mun yi bincike mai martaba sarki Allah ya kara ma lafiya baka da laifi ka ci gaba da sarautar ka ba to har yanzu tula bai rabu da kalaya ba
Masaro baki ɗaya kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya yau na makon nan sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Shehu Yusuf Kura da Chibahiro Jidone wanda ya daidaita sautin shirin anan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To madalla yanzu kan ga karatun Alkur'ani mai girma.
Sunana Ajilatu Usaini Nusa daga kasan Kamaru zan kawo muku suratul munafiqun a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim idza ja'a al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu inna munafiquna laqaju ittahu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah إنه ساء ما كانوا يأمنوا ذلك بأنه آمنوا ثم قفه فتبي على قلوبهم هم لا يقفهم وإذا رأيت تودبك أبشاهم وإن يقولوا تسمى لقوله كأنه سب مصدق يعتبون كل شيء عليه هم العادوا فازوهم قاتلهم الله أنا ينفقوا
صدق الله العظيم يندكم على بلاء تقيتي
A takaice babba hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargaɗin cewa sama da mutane miliyan 7 ne ke mutuwa a duk shekara sanadin matsalolin da suka danganci shan taba sigari kuma tana kawo koma baya ga tattalin arzikin ƙasashe. Yau ranar 31 ga watan Mayu rana ce da aka keɓe domin yaƙi da shan taba sigari a duniya. Saboda haka hukumar lafiya ta duniya ta yi kira gwamnatoci da su ɗauki ƙwararren matakan shawo kan matsalar shan tabar domin kare lafiyar mutane da kuma tattalin arzikin ƙasashen. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce jami'an Rasha suna yi wa Amurka dariya saboda ƙara zafafa bincike kan zargin katsar London da Moscow ta yi a zaben Amurka da aka yi bara, wanda ya ce 'yan hamayya na jam'iyyar Democrat ne suke fakewa da haka domin su bayyana faɗuwar zaben shugaban ƙasar da suka yi. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce ta samu nasarar gwajin na'urar kakkaɓo makamai masu linzami na farko da ta taɓa yi. A gwajin da ma'aikatar ta yi na jiya Talata ta harba wasu makamai masu linzami biyu. Na farkon an harba makami mai linzami mai cin dogon zango daga wani ƙaramin tsibiri a yankin Pacific. Na biyun kuma an harba shi daga sansanin mayakan sama na Vandenberg da ke jihar California. A jiya Talata ne wata kotun soja a Sudan ta Kudu ta fara shari'a wasu mutane 20 da aka zarga da laifukan kisa da fyaɗe a wani hali da aka kai kan wasu masu aikin agaji na ƙasa da ƙasa a shekarar da ta gabata. An gurfanar da sojoji 13 daga cikin waɗanda ake zargin gaban kotu baki ɗayan sanye da kayan soja.
To duka da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai da hantsi za ku je mu ɗauki da wasu wato shirye-shiryen namu. Kafin mu yi sallama ga ku za mu miƙa ta'aziyya zuwa ga Hajiya Kande da ɗanta Sule Alimun Tari wato shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafar nan na duniya. Sai kuma kanwanta Hajiya Fauziya game da rasuwar mahaifin Sule Muntari Alhaji Muniru Muntari sarkin zangon tafo Kufredua a Ghana da aka yi jana'izar sa jiya Talata. Allah ƙara hakuri ya ƙayyaji kanshi. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su a nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Sarfil Hashim Gumar da kuma wanda ya bada umarni Malam Sidi sai kuma wato Mr. Jimmy kenan shine injiniyanmu na wannan lokaci. Baba Yakubu Makiri ke sallama a huta lafiya.